Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dolol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya kama mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke kawo muku wannan shirin a yau Asabar 3 ga watan Nuwamba na shekarar 2019. Kafin mu ji abin da muke tafa da shi, Yusuf, ba mu kanin labarai.
To Hadiza, gwamnatin kasar Mali ta ce an kashe sojoji 53 da kuma fara hula guda daya. A kasar kuma Afghanistan an samu fashewar wata nakiya wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane 9. Haka kuma idan muka leka nan kasar Amurka, za a ji jami'an kwana-kwana na ci gaba da kokarin shawo kan wannan wutar wanda take wutar daji da ke ta ci a kasar a jihar California.
To kanin labarin kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar kwadugan Najeriya na ci gaba da tattaunawa akan sabon tsarin biyan albashi na 30,000. Sannan kuma inda hali kai tsaye za mu hada ku da abokin aikinmu wato Madina Mai Shanu da ke wurin taron wata kungiyar 'yan arewacin Najeriya na shekara-shekara a nan Amurka. Sannan kuma za ku ji martanin da 'yan kasar Kamaru ke maidawa biyo bayan takunkumin da Amurka ta sanya wa kasar. Baya ka kuma za ku ji shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Garba ya shirya zai kuma gabatar. Amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Gwamnatin kasar Mali ta ce an kashe sojoji 53 da kuma fara hula daya a wani hari da 'yan bindiga suka kai a wani shingen sojoji da ke arewacin kasar. Harin dai da aka kai jiya Juma'a na ɗaya daga cikin munanan har-hare da aka kai a tashe-tashen hankali da 'yan mayakan ke yi a 'yan kwanan nan. Yaya Sangare, ministan sadarwar kasar ta Mali, ya ce an gano mutane 10 da suka tsira daga harin a wani wurin bincike na soja da ke Indilema a yankin Maneka. Gwamnatin kasar ta faɗa a wata sanarwa cewa an tura jami'an soja su sa ido a wurin su kuma yi farautar maharan. Nan take dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin. Farar hula 9 suka mutu a wata nakiya da ta tashi a Afghanistan a bayan an ta tashi a yau Asabar. Harin da ya yi sanadiyar mutuwar waɗannan yaran. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandar kasar Khalil Asir ya ce nakiyar ta tashi ne a arewa maso gabashin lardin Tehran, inda ta kashe yara wanda ke tsakanin shekaru 9-12 da haihuwa. Asir ya kuma ce 'yan taliban ne suka birne wannan nakiyar a wurin, amma abin takaici a yau ɗaya daga cikin nakiyoyin ta tashi. Ta yi sanadiyar mutuwar waɗannan yara da ke makarantar firamare su guda 9. 'Yan taliban da ke riƙe da iko a yankin suka kuma yi ƙoƙarin fatattakar dakarun da ke samun goyon bayan Amurka, ba su mai da martani ba nan take. Jami'an kwana-kwana na ci gaba da ƙoƙarin shawo kan wutar daji da ke ci a jihar California, ciki har da wata sabuwar gobara da ke bazuwa da sauri a kudancin jihar ta California. Jami'an sun ce gobarar dajin da ke ci a arewacin birnin Los Angeles, wadda aka yi wa lakabi da Maria, ta maye eka kusan 3,700 tun bayan ɓarkewar ta a yammacin ranar Alhamis. Duk da sanyi-sanyin yanayi da ake da shi a wurin, wanda ya taimakawa 'yan kwana-kwanan a faɗin jihar. jami'an sun kwace sun kuce hutar da dajin da take tashi a garin Ventura ta samu asalta wadda ke da kimanin nau'i na tafiyar da ke da tafiyar kimanin kusan kilomita 8,000 wanda yanzu hakan ga mutane 8,000 ne suka gudu daga wannan yankin. Wani rahoto da jaridar Los Angeles Times ta ce kokarin shawo kan gobarar da fare da fashewar ruwa da jirage masu saukar angulu wanda kuma wasu suka bayyana waɗanda ba a san da su ba ko kuma ba ba su izini ba ya kawo tsaiko a wannan aiki na ceto wannan yankin. Yanzu dai dakarun sojojin dakarun rundunar ƴan kwana-kwana suna kokarin ganin sun shawo kan wannan wuta a yankin. A jiya Juma'a a kasar Vietnam ta sanar da cewar karakaran farko a wani lamari ta kama waɗansu mutane da take zaton cewar suna safarar jama'a a tsallaka suna tsallakawa da su daga wani yanki zuwa wani yanki a birnin Essex da ke Ingila a yankin da aka kama su kenan, inda hukumar suka gano cewar kwarakin nan a Vietnam mutane kusan guda 39 da suka yi imani cewar sun mutu ne sakamakon rashin iska mai sassa a cikin wata mota. 'Yan sanda dai da ke lardin na Tahin sun ce sun kama mutane biyu sun kuma tunzura kawunansu zuwa gaba. Wasu iyalai guda 10 'yan lardin suka bada rahoton cewar suna tunanin 'yan uwansu ne suke cikin wannan daga cikin waɗannan mutane 39 da suka mutu. Lamarin dai ya kai matakin koli wanda har sai da ta kai ga Prime Minister Burtaniya da na Vietnam suka ba da umarni a gudanar da bincike. An kuma fada da binciken da zai ba da cikakken bayani wanda ya kunshi kasashen China, Ireland da kuma Belgium, inda jami'an suka ce a direban motar ya ce shi yana kai biskit ne. Mutane biyu dai an tume su da wannan laifin na kisan waɗannan mutane. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kungiyar bada agaji ta baki ta ƙasa da ƙasa da ake kira IOM a takaice ta sake yin kira ga waɗansu 'yan bindiga da su saki wata mata da kuma wani yaro da suka kama mai shekaru 4 da haihuwa da suka yi garkuwa da shi a kudancin Sudan ranar Lahadi da ta gabata ba tare da shata waɗansu ka'idoji ba ko sharuɗa. An sace matar da yaron ne a lokacin wata arangama da ta barke tsakanin wasu kungiyoyin 'yan bindiga guda biyu a yankin Tasker Equatorial da ke Sudan. Jami'an aikin wannan hukuma maza sun tabbatar da cewar an yi wannan kamen. Mai magana da yawun kungiyar ta ƙasa da ƙasa Paul Dinlon ya ce har yanzu ba a san inda abokiyar aikinsa take ba da kuma shi wannan yaron. Ya ƙara da cewar ana ci gaba da ƙoƙarin ganin an sako su da kuma gano 'yan bindigar da suka sace su.
A gaida Yusuf Aliyu Harande. To sai fa gyara hotonninmu. Ƙungiyar gwamnonin Najeriya sun ce su fa za su tattaunawa ne da ma'aikatansu dangane da batun biyan sabon albashi. To ko mai 'yan ƙwadago za su ce akan haka? Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Tun dai lokacin da aka kawo ƙarshen takaddama tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da ƙungiyoyin ƙwadagon ƙasar dangane da aiwatar da sabon tsarin albashi na naira 30,000, yanzu kuma wata sabuwa na neman kunno kai. Ƙungiyar gwamnonin Najeriya ta ce aiwatar da sabon tsarin albashin nan fa zai ta'allaka ne bisa zurfin aljihun kowace jiha, kasancewar ƙarfinsu ma daban-daban ne. Shugaban ƙungiyar gwamnonin Najeriya kuma gwamnan jihar Ekiti Dr. Kayode Fayemi ya ce kowace jiha za ta tattauna ne da ma'aikatanta don cimma abin da za ta iya biya. Kome 'yan ƙwadagon za su ce akan haka? Comrade Nuhu Abayatoro shine mataimakin babban sakataren ƙungiyar ƙwadago ta TUC a Najeriya.
To alhamdulillah kungiyar gwadago ta TUC tana ikirarin cewa kowane jiha a kasar Najeriya za ta iya biyan albashi mafi kankanta na 30,000. Duk wani jiha gwamnatin jiha da ya ce ma ba zai iya biya ba, to ka tabbatar akwai wani bita da kulli da yake so yawa ma'aikata ne.
Eh to amma su abin da suke cewar shi ne samun su ya bambanta, wadda jihar ta fi da jihar samun kudin shiga. Kuma in kai la'akari da cewar hatta wannan mafi karancin albashi na baya na 2018 din ba kowace jiha ke iya biyan wannan abin yadda ya kamata ba, baka ganin wannan 2030 kamar zai zama da nauyi akan wasu daga cikin miskinan jihohi?
Ko kadan ba zai zama da nauyi ba, mun yadda samun su ba daya bane, kashe kudin su ma ai ba daya bane. Idan ma gwamnonin jihohi suka ba wa ma'aikata muhimmancin da ya dace, za su iya biya. In aka tsuke alubazaranci da ƴan sake-saken da ake yi, mun tabbata za su iya biyan albashi mafi kankanta wa ma'aikatan Najeriya.
To amma yanzu misali idan su suka nace cewar lalle fa ba za su biya wannan sabon albashi ba, sai dai su tattauna da ma'aikatansu domin a ga me za a iya biya. Ku a kwadagwance me matsayinku akan haka?
Idan hakan ta auku, za mu tura kwararrunmu su je su zauna da gwamnonin jihohin da ma'aikatan jihohi, wakilan ma'aikatan jihohin a fito da takardunmu gani. Ai ma'aikatanmu su suke kowane ma'aikata a jiha. Ko da gwamna ya baka bayanan da ba daidai ba, dole ma'aikata za su je ba mu bayanai wanda daidai ne. Ma'aikatanmu da suke wayannan ma'aikatun sun riga sun gwada mana, sun ba mu bayanan cewa kowace jiha a Najeriya idan an rage alubazaranci da sama da fadi da dukiyar kasa za a iya biyan albashin nan.
Comrade Nuhu Abaya Toro shine mataimakin babban sakataren kungiyar kwadago ta TUC a Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Hassan Maina Kaina. To a yau ne ake taron kungiyar zumunta na 'yan arewacin Najeriya da ake yi shekara-shekara a garin Silver Spring da ke jihar Maryland. Yanzu kai tsaye muna tare da abokiyar aikinmu Madina Mai Shanu da ke wurin yanzu haka. To Madina, yanzu me ke faruwa a wurin?
To yanzu dai ina ɗakin da za a gudanar da taron wacce kungiyar zumunta ke gudanarwa shekara-shekara domin tattauna batutuwan da suka shafi Najeriya. Mutane dai sun fara zuwa, gaskiya ɗakin taron bai cika sosai ba, kuma akwai dai mutane da dama dai gaskiya da suka zo, kuma ake sa ran za su halarci taron.
To me ake sa ran za a tattauna a wannan taron?
A yau babban abin da za a mai da hankali a kai shine kima da kuma mutuncin Najeriya a idon duniya, ganin yadda wasu suke kokarin batawa kasar Najeriya suna a yanzu.
To kuma na ji kima ganin baki da dama. To su wasu daga ina ake wayannan bakin za su zo?
To gaskiya mutane da dama daga jihohi da birane daban-daban a nan Amurka sun halarci wannan taron, kuma abin sha'awa shine an ce kungiyar 'yan arewacin Najeriya. Da na zo wannan wurin na ga ba 'yan arewa bane ba kawai, ba Hausawa bane ba kawai, akwai 'yan kabilar Ibo, akwai Yarbawa da dai sauransu. Babban bakon da ake sa ran zai halarci taron dai shine mataimakin jakadan Amurka a Najeriya, ambassador Hassan Hassan, wanda yana hanyarsa ta zuwa nan.
To Amurkawa fa su ma dai za su zo wannan taron, ko dai kawai dai 'yan Najeriya kaɗai
za mu? A haba duk za a zo, ai duk za a zo. Yanzu dai kowa na kan hanyarsa, amma duk har da Amurkawa duk za a zo a haɗu a nan a tattauna.
To yanzu haka dai ba a taru ba sosai dai, ko dai an riga an cika an faru, za mu iya magana da ko mutum ɗaya daga cikin taron?
Ba a yanzu mutane gaskiya suna cin abinci. Ɗakin taron gaskiya bai cika ba sosai, amma dai mutane suna kan hanyarsu.
To madalla, mun gode. Madina Mai Shanu kenan. Zuwa anjima za mu ƙara tuntuɓin ta mu ji me ake ciki.
Yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara kuma iyaye, ku bi malaman makaranta idan haka Allah ke so haba yara manyan gobe shi yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara manyan gobe haba yara Allah nana to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta ɗan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau
Madalla yanzu kuma bari mu je kasar Kamaru. A kwanan nan ne gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta sanya wa kasar Kamaru takunkumi bisa zargin gwamnatin Mr. Biya ta keta hakokin bil'adama a yakin wasu masu amfani da harshen Ingilishi. Ga wakilinmu Awal Garba da ƙarin bayani.
Wannan ne yasa na tambayi Alhaji Yaya Barista mazauni ne a jihar Arewa mai nisan.
A alal haƙiƙa gaskiya takunkumin da ƙasar Amurka ta saka ma Kamaru a gaskiya ba mu ji dadin sa ba musamman a nan Arewa mai nisa na ainihin janye sojojin Amurka a arewacin Kamaru da kuma yi sa ma Kamaru takunkumi wajen saida mata da makamai. Ya kamata a bi gaskiya ni kamar na shawaran ya kamata a ce an bi hanyar diplomasiya a duba Trump ya kamata tace Donald Trump ya duba a duba a janye mana wannan takunkumin saboda gaskiya sojojin Amurka a kasar Kamaru gaskiya sun taimaka mana sosai wajen kawo ƙarshen Boko Haram sun taimaka mana rundunan sojan Kamaru ta fannin kayan aiki musamman anan arewa mai nisa da kuma yan awaren English da kuma bangaren yan awaren English gaskiya sun taimaka mana ainihin sojan Kamaru sosai ta fannin makamai na zamani da kuma da horo na zamani da kuma ainihin da dabarun aiki da yaki na zamani gaba daya sun taimaka ma Kamaru saboda haka ya kamata a duba hanyar diplomasiya.
Alhaji Mutariba Minda dan yankin masu amfani da harshen English sarauniyar England ne.
Amurka kasa ce wanda demokradiya ya riga ya mamaye su so sun saba ganin cewa an ɗaukaka bil'adama ba an take haƙƙin bil'adama ba a nan kuma ƙasar mu ta Kamaru muna ganin abubuwan da yake faruwa a cikin yanki na harshen English kamar nan sashen Northwest da Southwest abubuwa da suke faruwa na ainihin yadda ake take haƙƙin bil'adama yadda yanzu ran mutum ya zama ba a bakin komai yake ba mutum ne zai iya fita da gida bai san ko zai dawo yamma ba saboda harbe-harbe kyawa ga kuma kashe-kashe ga kone-kone na gidajen mutane da sauransu ai dole ne ƙasa kamar Amurka wanda take lamba ɗaya a duniya dole ai ta nuna ƙasan Kamaru saboda ya gani cewa abin da yake aikatawa nan ba daidai bane ko zai gyara.
Alhaji Ahmadu ya daga cikin masu fada aji a gwamnatin shugaba Biya.
Yau tafiyan da ake yin da suke cewa ba mu kare haƙƙoƙin bil adam shi a lura cewa a duk wata yaƙi in ana yaƙi akwai irin abubuwan da yake kama da haka. Ko su ma lokacin mun gani lokacin da suke ai cikin ƙasar Iraki abinda aka yi sojojin Amurka suka yi a fursunan Abu Ghraib sun yi abubuwa dewa a bayan da haka a ƙasan Siriya a ƙasan ko ina muna gani abinda sojojin Amurka su ma suke wannan yayin yaki ba za a iya cewa wannan rashin kare haƙƙin bil'adama ne Kamaru na kokari akan wannan al'amarin muna da kungiyoyi daban-daban da suke nan suke kare haƙƙin bil'adama a ƙasar Kamaru kuma komai in ka zo za ka yi bincike a ƙasar Kamaru akan kare dokoki da kare haƙƙin ɗan adam ana bude maka kofofi ka yi bincike.
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To madalla a gaida Awal Garba masu sauraro kada a shafa ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogo ke cewa karfe 11 na safe da minti 18. To yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na amsoshin masu sauraronmu da dama. da suka hada da Sani Musa Kano da Lawal Abdullahi daga Maiduguri da Muhammad Hassan masu son jin tarihin Hausawa da Fulanin kasar Sudan da yadda suka tsinci kansu a Sudan da kuma yadda suke mu'amala da Larabawan kasar. To idan masu tambayar na saurare, ga ƙarshen bayanin da wani mutumin garin Mai Wurno na kasar Sudan wanda iyayensa ɗan asalin jihar Bauchi ne, wanda ya zama babban shehin malami kuma shugaban sashin nazarin harsunan Afirka a Jami'ar Khartoum ta Sudan, mai suna Professor Al-Amin Muhammad Abu Manga, wanda zai dora da amsa tambayar da muka masa cewa ko ana damawa da Hausawa da Fulani a harkokin tattalin arziki da siyasar Sudan.
Of course, yanzu musamman ma yanzu shekarun goma da suka wuce din nan, to bari in baka albishir wato wanda wajen takarawa abin shugabancin ƙasa wanda ya zo na biyu bayan Umar al-Bashir ba Fulatani. Bisiya ba akwai Fadlu Sidi Isa Shu'aibi, yanzu ko shi ne yake speaking in the name wajen ta opposition, shi ne Fadlu Sidi shi ne yake speaker na waɗannan na ɓangaren abin nan opposition. Amma shi ne ya zo na biyu bayan Umar bayan al-Bashir. Of course waɗannan musamman madadin Fulani waɗanda suke fashi ɗin ai yanzu constituency na al-Fashir kanshi daga tun da aka fara election wato Bafalitan ne ke cin zaɓe na al-Fashir Center. To kuma akwai Fulani a Tunis a gabancin Darfur, ƙasar Darfur. Kuma yanzu gwamna na South Kurdufan, ofisar Kurdufan inda yake aka yaƙi yanzu na har yanzu akwai batata a can, gwamna shi ma Bafulatani mutumin Tunis, mutumin South Darfur. Bafulatani kuma yana Finlandi ma ba wai waɗanda ba sa yi ba, sojoji, manyan sojoji. One, I the speaker mai ba da ministan tsaro shawara dan uwan mu shi ma Bafulatani, mutanen da suka tashi daga can ƙasar Mali a shiga sosai fa cikin abin wannan gwamnati. Da gaskiya ba mu muna mutanen mu sukan sha wahala, amma yanzu kama an samu kuma malaman jami'o'i, farfesa ni yanzu, my sister is also assistant professor a Khartoum University. Akwai duk faculty na engineering da minet za a samu mutanen mu ina fashin. Anyway, yanzu kam a gaskiya ba mu da wani matsala wanda za mu iya mu ce abin da muna complaining.
Shin ko ana yawan kama Hausawa da Fulani a ƙasar Sudan?
Ina, ai wannan ya zama tarihi kenan. Ya zama tarihi, ai ba za ka, wannan ba a maganan wannan ma ba. Ko dama ba a ƙasar Sudan ba a fi a muna ce a kama wannan kai ne, amma sai dai yanzu sai dai waɗanda su Hausawa ne waɗanda idan ka san shi ma ka san baƙo ne. Saboda yanzu akwai agents wanda suke kawo masu bara, ka san yanzu ya zama abun nan international trafficking ko human trafficking ne. Wato yanzu za ka samu agents suna sukan kawo masu bara daga can ko Nigeria ko Niger sai suna bara. Ka san wani bi ana waɗannan ana kama su a maida su. Amma idan waɗanda suka zanna wani shekara 50 da suka wuce ko sikin kasan ba wanda ke tambaye sun zama full citizen ɗan ƙasa ne fa ne sosai. Da shekara ko biyar ko shida da suka wuce ana interview nasa ne, ana interview tsinsa. Anyway, yana so ya ba excuse saboda a lokacin ana magana a Darfur ana zargin shi ya shiga da abun nan da Larabawan da daga Niger ko daga Nine ba tare da su ɗan ƙasa ne yake ai Hausawa ma ga sunan a jazira ba ai ba nan suke zanna ba wato su ba ɗan ƙasa ba. To wannan ya jawo abun nan tashin hankali su Hausawan daga bayar kasala suka tasan zanga-zanga da Nine har ma aka samu kisa su suka kashe ɗan police su ma suka wasu suka strike su. Kuma a gaskiya su Hausawan sun samu fa'ida ilmu ne saboda an ba su dama ƙorai wajen gidan rediyo da talabijin su nuna kansu su nuna abin nan culture nasu su nuna abin nan kasan nawo daga wannan lokaci na ina ganin cewa suna samun dama kwarai su wajen abin nan gidan rediyo da talabijin da sauransu. Wato ai an samu canje-canje da yawa wato shekaru biyar da suka wuce. Da Fulani da Hausa da ƙasa samu su je ta ƙuruƙu har ya zama ɗan ɗaya cikin su ya takarta zai zama shugaban ƙasa ka san wannan abin ci gaba ne aka samu wajen. Kuma ba za a yi a samu irin wannan abu ba tare da canje-canjen da aka samu ma a ƙasashen duniya gaba ɗaya irin wajen su alhakin ɗan adam da sauransu duk ka san suna da tasiri.
To ko yaya wasu Fulanin Sudan suka fara amfani da harshen Hausa?
In gaya maka wato Maiwurno gari ne wanda da lokacin da kakanninmu da rai wato su Fulani ne amma suna Hausa fiye da Fulani. Kuma da gidan sarki idan baka yi Hausa ba za ka iya ka saka yi communication ba za ka iya ka shiga ka ji daɗi ba saboda duk Hausa suke yi. Amma a lokacin Fulanin Sokoto da Kano da Benin duk dama a lokacin da suka yi hijira Hausa suke yi. Amma da yake rinyayen mutanen hijira daga wajen su Katagun da Misau da Dubbe Gombe da can kasashe inda da Adamawa inda filfilde ake yi da to shine suka zama rinjaye a Maiwurno. Sai ya zama kowanne yanzu idan saurayi ne a Maiwurno kamar wato mai shekara 40 ko 50 haka don dai shi dan Maiwurno kuma tsakiyar Maiwurno yake. Idan ba Hausa ne yana jin Fulani, idan ba Fulani ne yana Hausa kuma yana kwakwat Larabci kuma koma yana Larabci kuma shi ne harshen ƙasa gaba ɗaya. To saboda haka mu yanzu lokacin da muka tashi muna jin duk harshen nan guda uku amma idan ba Hausa ne sai ka ji Fulanin nasa yana ji yana yanayar amma ba kamar ko ba daidai ba ne. Idan ba Fulani ne shi ma Hausa sun yana ji yana nuna amma sun zama ba daidai. Amma ko wanda bai karatu ma a Maiwurno wanda bai karatu ba zai iya ya yi Hausa yana yi Fulani ya yi Larabci ko bai shiga ko bai je makaranta abun nan boko ba.
To shin ya yiwuwar dorewar amfani da harshen Hausa a Sudan?
Wato gaskiya matasa idan kana tsaye kamar da safe haka yara suna tafiya makaranta da Larabci suke magana. Kana jin ko ƴan abin nan tun da gafin ma yara ƙanana suma Larabci suke yi. Kuma duk mazu wato abin nan uwayensu duk da Larabci suke musu magana. Saboda haka nan gaba a gaskiya ba na jin cewa za mu iya waɗannan harsuna a ce za a yi a same su wai wani shekara 20 ko 30 da za su nan gaba da wuya a ce za a samu yara waɗanda suke Fulani ko Hausa don a garinmu na yau. Su Hausawa sun fi ƙoƙarin cewa su kama harsunsu fiye da Fulani da Fulani ko sai Fulani daji za a same su ko za su in su za su daɗe suna Fulani. Amma waɗannan Fulani da suke birane ba za su iya ba saboda su waɗannan da ɗan Fulani da ko ba ni ruwa da Fulani ba su bai sani ba sai idan ya koyi.
Ya batun mawaƙan Hausa a Sudan?
Ai akwai shahararrun mawaƙi kamar su Ibrahim Hussein wato ɗan Garbalgash kasala inda nake da kai wannan anguwa ta Hausawa. Ke Ibrahim Hussein ai ya zama one of the first class na cikin mawaƙan Sudan. Shi da Hausa ne kuma yana iya waƙa da Hausa. Kuma akwai Fulani kamar Sharhadu shi bai iya filfilde ba amma shi ne na farko wanda ya yi jazz waƙoƙin jazz kuma har yanzu yana nan. Shi ba Fulani ne amma bai iya ba ya zo da ya ce da ni don Allah yana so ya koyi Fulani da shi ai yanzu ka girma ba zan iya in taimake ka ba. Irin waɗannan akwai su kuma ba zan iya in ministin ambace su amma akwai ba kaɗan ba ne. Ina gode muku wannan ƙoƙari da kuke yi ina gode Voice of America da muka rana.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Professor Al-Amin Muhammad Abu Manga na Jami'ar Khartoum ta Sudan da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniya mu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.
Madalla, kafin mu kammala shirin ga Yusuf ya dawo da labarai amma a takaice.
gwamnatin kasar Mali ta ce an kashe sojoji 53 da kuma farar hula daya a wani hari da ƴan bindiga suka kai a wani birni a wani waje na shingen masu bincike na sojoji a arewacin kasar. Harin dai da aka kai jiya Juma'a na daya daga cikin munanan harhare da aka kai a lokacin wannan tashe-tashen hankula da ƴan bindiga ke yi.
To masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, inda zamu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da Hailu Haili, sai kuma injiniyan namu Voitek, ni Hadiza Kyari ke cewa sai mun saki haduwa.
VOA Afrique.